إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Nurul Huda a wannan gari mai albarka na Arlit, a wannan ranar ta Asabar wacce ta daidai da ranar 17 ga watan Jumadul Ula, hijira 1447, wanda ya daidai da ranar 8 ga watan 11 2025 miladiya. Don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a kowace ranar Asabar, wanda muke karatu fannin fiqh. Darasin da ya gabata mun zo karshen karatun al-fiqhul muyassar fi dawi al-kitabi was sunnah. Yau da izinin Allah ta'ala za mu fara karatun umdatul ahkam. Kamar yadda muka ce, idan littattafan sun zo za mu fara karatu da littattafan. To an samu matsala ta harkar mota, inda abu anguwa ne akai, to sai kaga an kawo shi ga wuri sun ajiye shi, an turo shi daga Zangar, an turo littattafan da aka kawo a Gadas, da aka kawo a Gadas sai suka ajiye su, sun sa gyara sautin, an turo su daga Zangar da aka kawo a Gadas sai suka sauke su, to kuma ba su karo su ba har yanzu. Kenan sai dai watakila sati mai zuwa insha Allah ko za a fara karatu da littattafai da suke hannunku. Amma dai da yake babu matsala, yau za mu yi muqaddima ne, kenan babu wani matsala insha Allah. Ba za mu shiga karatun littafin ba, za mu karanta muqaddima da ta zo a cikin littafin da kuma wasu kare-karen bayanai. Wannan shi ne majalisin farko a cikin karatun wannan littafi, wanda muka ce za mu yi amfani da taƙaitaccen sharhi mai suna Al-Muntaqa من شره أمدة الأحكام. المنطقة من شره أمدة الأحكام. المنطقة ما ننسى واتو بنا شره كاد عكا ززاق شوان لي أيكم يابي بي شره هيدا ما لم يسكيني مسمى شرهم وصو ما لم يقوده تعليكي دا أحمد شاكر يي دا تعليكي دا محمد حامل أنفقي يي لكم شره دا أصيمين يي ولتاهم da kuma sharhi da Abdullah bin Salih Ali Bassam, wanda muka fi sani da Taisirul Allam. To cikinsu yake bi sai yana ɗaɗɗauko gaɓoɓi masu muhimmanci, sai ya haɗa sai ya yi wannan littafin. Ma'ana ba sharhi ba ne ya yi da maganganunsa ko da fa'intarsa, inma ya bibi sharhohin malamai ne, sharhohi na manyan malamai da aka sani, sai ya ɗauko maganar. Kowace magana ya ɗauko kuma zai nuna maka wanda ya magana. Wannan maganan ta wane ce? Akwai ishara da yake yi da zai nuna maka wannan maganan a littafi kaza ya ɗauko ta. Kenan in kana so kana iya komawa ka duba. To shi yasa muka zaɓe shi, muka ce to da shi za mu yi amfani wajen ɗan ƙarin haske a kan hadisan da kuma bayanin da mu za mu yi, wanda muka ga ya dace da ɗalibanmu da kuma yanayin da muke ciki. Wanda ya wannan aiki na tattara wannan littafin sunansa Sheikh Ashraf bin Kamal. Ashraf bin Kamal yana daga cikin mutanen da bai bayyana kansa ba a duniyar tarihi ko duniyar ilimi. Na bincika tarihinsa ban samu wani abu da yake nuna tarihin haihuwarsa ba, ko tarihin mustawa na iliminsa da sauransu. Abinda dai muka samu shine aikinsa. Ya yi aiki a kan littattafai da yawa, kuma ya yi aiki a fagage daban-daban wajen dabtin littattafai da kuma ta haƙiƙin wasu littattafai na Musulunci, ko kuma haɗa tsakanin littattafai masu yawa sai ya yi iftisarinsu sai hada suri guda domin saukakawa dalibi. To yayi ayyuka da yawa, yayi aiki ta bangaren sira inda ya shiga littafan sira na tarihin manzon Allah irin su ash-shifa na al-qadi Iyad da sauran littafan sira. Ya daddauko gabobi masu muhimmanci, ya hada littafin sira mai matakar kyau mai suna li'annahu rasulullah. Li'annahu rasulullah littafi ne mai kyau bangaren sira, kuma tattarawa ne irin yadda yayi a cikin wannan sharhi na Umdatul Ahkam. Sannan yayi tawziya tattara tafsiri mai suna kalimatul qur'an tafsir wa bayan. Sannan yayi kuma ma la budda minhu fi umuriddin, ma la budda minhu fi umuriddin, shi ma ya tattaro bangare duka da mutum yake da bukata na addini. Sannan kuma ya samu tafsir na Nasiru Sa'di da kuma tafsir na Usaimin, sai ya haɗe suri guda, ya yi ikhtisari, ya haɗe suri guda, ya yi wajen mujalladi 11, kira shi tafsiru Samin lil imamaini Sa'di wal Usaimin, na littafi na wajen mujalladi 11 na tafsiri da sauransu. To haka dai za ka samu yana ta irin wannan kokari, kuma galibi za ka samu abin nan ƙaba'a ta Majma'ul Bahraini da take Misra a Maktabatu Tabari, su suke buga littafan da yake yi wa irin waɗannan ayyuka. To don haka an samu ayyukansa, kuma ayyukansa suna da kyau matuƙa wajen hidima wa ilimi. To amma kuma ya yi ƙoƙari ya ɓoye kansa, kamar irin abin da wanda ya yi littafin Baiquniya, Manzumatul Baiquniya ya yi. Ya yi littafin Manzumatul Baiquniya wanda mun sauke shi a makaranta. Littafi ne mai muhimmanci, amma kuma mai shi aka ya ɓoye kansa, bai bayyana tarihin kansa ba. Malamai ne suke ta nema da kyar aka ɗan samo wani bayani game da shi. To akwai malamai da yawa da suke yin irin wannan, sai mutum ya wallafa littafi, zai mai littafin ƙawa'idi. In ka yi ta nema ka ce wane ne ya yi littafin ƙawa'idi, ba za ka san shi ba. To akwai irin wannan da yawa, sai mutum ya yi littafi kuma ba tare da an wani ya san shi ba. Shi wannan ba wanda zai iya baka wani takamaiman tarihinsa, amma kuma ga aikin sanan mai muhimmanci yana ta yawo a cikin al'ummar musulmi. Haka muna addu'a Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi. Abinda abubuwa suke nunawa a zahiri, mutumin Misra ne. Abubuwa da yadda abubuwa suke bayyana, mutumin Misra ne. Sannan kuma an ka kalla littafan sunna ne yake ɗauka yana mai hidima, irin littafan Usaimin da sauransu, wanda yake nuna maka cewa ahlus sunna ne. Aqida gare shi ta sunna, saboda irin littafan da yake wa hidima, in ka kalla za ka ga littafai ne na sunna. Sannan kuma abin da yake bayyana yana raye bai mutu ba, har yanzu yana raye bai mutu ba, amma ba za ka iya ganin wani hoton shi ko bidiyon shi ko wani abu yana yawo ba. Nan ma sunan shi ne kadai aka samu, Ashraf bin Kamal, sunansa kadai aka samu. To yayi muqaddima gata nan inda ya ce al-muqaddima innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dukkan yabo ya tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukanmu da kuma munanan ayyukanmu. Man yahdihillahu fala mudilla lah, duk wanda Allah ya shiryar da shi to babu mai batar da shi. Man yudlil fala hadiya lah, wanda kuma Allah ya batar to babu mai shiryar da shi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, kuma na shaida ba abin bauta bisa cancanta sai Allah, shi kadai yake bai da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma na shaida lallai annabi muhammadu bawan sa ne ko manzon sa ne. Yace wa ba'du, bayan haka, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah yadda ya kamata. Haqqa tuqatihi, iya yanda ya cancanta ku kiyaye dokokinsa, ma'ana ku kiyaye dokokin Allah iya bakin kokarinku. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku mutu face kuna musulmi, ma'ana ku rike musulunci har mutuwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum, ya ku mutane ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah wannan da ya halicce ku. Min nafsin wahidatin, daga rai kwaya daya wanda shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta daga wannan rai din ya halitta masa matarsa wanda ita ce hawwa alaihi assalam wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa kuma Allah ya yada ya watsa da yawa daga gare su 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 biyu annabi adam da hawwa rijalan kathira mazaje da yawa wa nisaa da kuma mata masu yawa wattaqu Allah allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wannan da kuke roƙon junan ku da shi wani dan Allah kai min kaza wal arham kuma ku ji tsoron yanki zumunci inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance akan ku mai kula ne shi ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah ya ku masu imani ya ku masu imani ku kiyaye dokokin Allah wa qulu qawlan sadida kuma ka faɗi magana wadda ya dace ku faɗi magana wadda ta dace da shari'a yuslih lakum a'malakum in kun yi haka Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda yayi da'a ga Allah da manzansa to hakika ya rabauta rabauta mai girma yace amma ba'du bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullah lalle mafi gaskiyar labari shine littafin Allah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mafi alkhairi shari'a shine shari'ar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha kuma mafi sharrul al'amura shine kirkirarun su wanda aka kirkira aka jingina wa musulunci wa kullu muhdathatin bid'a kuma dukkan abin da aka kirkira aka jingina shi ga addini sunansa bid'a kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce kullu dalalatin fi nar kowace bata tana cikin wuta wannan abin muhakaranta ita ce ake cewa khutbatul haja khutbatul haja mun yi dogon bayani akan ta a karatu taka wani ce ta faida muka sa karatun su ni bayani matsayin ta da muhimmancin ta musamman farkon karatun mu na al-furqan bain al-haqqi wal batlan nayi dogon bayani akan matsayin khutbatul haja da kuma muhimmancin ta ayoyin da muka karanta duka mun yi tafsirin su a cikin tafsirai da muka yi a baya shi yasa yanzu kawai muka yi tarjumar ayoyin muka wuce ba tare da wani dogon bayani akan su ba sannan sai ya ce fa hadha kitabu umdatil ahkam yace wannan shine littafin umdatul ahkam umdatul ahkam sunan littafin ne yace wa huwa min ashhari kutubil fiqh yace kuma shi yana daga cikin mafi shaharar littafan fiqh allati kataba Allah laha alqabul wanda Allah ya rubuta musu karbuwa a hannun mutane ina cikin littafai da suka samu karbuwa a duniya a wajen musulmi wal intishar bainal muslimin da kuma yaduwa a tsakankanin musulmi ba wani dalibin ilimi zai ce maka baya da umdatul ahkam jama'a mu'allifuhu al-imam al-hafiz abdul ghani al-maqdisi rahimahullahu ta'ala maddatahu yace mawallafin littafin mai suna al-imam al-hafiz abdul ghani al-maqdisi shine wanda ya tattara wato tsagwaran littafin abinda yake cikin littafin shine maddarsa abinda yake cikin littafin shine hadisan da suke ciki shi ya tattara su mimma saha min ahadisi rasulullah ya tattaro daga abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaro abin da ya inganta daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadhalika min as-sahihayn kuma duk abin da ya tattaro ya shigar a cikin littafin wanda ya zo daga Bukhari da Muslim ne ingantattun littafan nan guda biyu Bukhari da Muslim ba wani hadisi wanda baya cikin Bukhari da Muslim ya bayi kokarin ya hada ya tattaro hadisan da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akai wanda kowanne ya rawaito muttafaqun alaihi ne amma an samu wasu daga cikin hadisan da ba su yi ittifaki akan su ba a cikin littafin yace wa qul umiya bihi ash-shuyukh tadrisan lil mubtadi'ina fi dirasati al-fiqh yace an samu malamai sun ba wa littafin kulawa tadrisan tafuskar karantarwa lil mubtadi'ina ga masu neman ilimi matakin farko fi dirasati al-fiqh a bangaren wato dirasa na ilimin fiqh malamai sun bada kulawa sosai wajen karantar da wannan littafi wa uniya bihi at-tullab hifzan limatnihi haka su ma daliban ilimi sun bashi kulawa matuka wajen kokarin har da ci matanin sa littafi ne take tace yana da babubuka guda 64 yana dauke da hadisi 422 zaka mutun zai iya haddace su mutun zai iya haddace su cikin sauki ba tare da bata lokaci ba daliban ilimi sun haddace sun ba wa littafin kulawa wajen haddace hadisan da suke ciki wahiya alhadisu sahiha alwarida wanda su ne hadisai ingantattu wanda suka zo daga magabata wanda suka zo daga manzon Allah mimma sahha ar-rasul sallama ala marri sinin wanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma bisa ga shudewar shekaru haka zaka samu malamai suna karanta da littafin dalibai suna harbacewa wa hada yace kuma wannan kenan wa qad qama bi sharhihi jam'un min ahli din kuma an samu dandazo jama'a mai yawa na malamin ilimi sun tsayu wajen sharhin wannan littafin ma baina mushibin fi sharhi wa mujiz tsakanin wanda yake tsawaitawa a wajen sharhi wannan bayanin da shi muku sharhin Usaymin wajen mujalladi uku ne abin nan sharhin Fawzan wanda yafi na Usaymin ma fadadawa shi kuma mujalladi hudu ne kuma yana da tsada sosai a kasuwa ya mujalladi hudu ne sharhin da Al-Fawzan yayi ma wannan littafi akwai kuma sharhi na Ibn Daqiq al-Ayy sannan akwai wasu sharhohi da zaka samu mujalladi biyu haka dai wani ya tsawaita ya fadada wani kuma ka samu ya takaita wallazi qallama la yadrusuhu talibu ilmin fi bidayati talabihi bil ilm ash-shar'i wanda zaka samu yayi kadan kwarai a ce dalibin ilimi bai karanta wa'annan sharhohin ba a farko-farkon neman ilimin sa na shari'a to wani dalibi da yake matakin farko na neman ilimin shari'a to sai kaga ya bibi irin wannan sharhohin da aka yi wannan littafi yana neman ilimi a cikin su wa mimman qama bi sharhihi wa tadrisihi daga cikin malaman da suka tsayo tsayin daka wajen sharhin sa da karatun sa al-allamatu sheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin hamshakin malamin nan Muhammad bin Salih al-Usaymin wanda muna karatun littafin sa sharhin sa da yayi wa al-Ghidat al-Wasitiyya wakadhalika al-allamatu wakadhalika sheikh al-allama al-Bassam haka Bassam wanda shi yayi sharhi mai suna wanda muka fi sani tafsir al-allam wa alqa alayhi kadhalika al-allamatu Ahmad Muhammad Shakir haka al-allama Ahmad Muhammad Shakir yayi ta'liqi akan wannan littafi na mutul ahkam wa sheikh Muhammad Hamid al-Faqi shi ma Allah ya ji kansa rahimu Allah ta'ala shi ma yayi ta'liqi wa wannan littafin wannan malaman guda hudu da ya ambata su ne yake dauko maganganun su yana sawa a wannan sharhi na shi yace wa qad ikhtarna min shuruhatihim wa ta'liqatihim 'ala al-kitab yace sai muka zaba daga sharhohin su da ta'liqokin su in hawan kalmar in kalmar ta hausantu da ta'liqoki da suke wa littafin ala alkitabi akan wannan littafi ana da ya tashi dauko maganganu bai sa wata magana ta shi ko guda ba ya dauko daga sharhin wa'annan malaman ne sharhin Usaymin da sharhin Bassam da kuma ta'liqin Ahmad Shakir da kuma ta'liqin Muhammad Al-Faqi ma yunasibu yace mun dauko abin da yake dacewa an yakuna alkitabu sahla al-ma'khazi abin da zai sa littafin ya zama mai saukin karba ga dalibi a san daliban yanzu ba sa son wahala to an saukaka ta da kawai zaka ga karatun a saukake kana budewa zaka rika fahimta da kanka ba cikin ba tare da wani wahala ba yace kuma mun dauko daga sharhohin wa'annan malamai domin littafi ya kasance munazzamal madda ya zama zubin sa ya kasance cikin tsari an tsara abin daki-daki da yadda dalibi zai ji daɗin karatunsa bi haisu yashulu ala mubtadi'i al-ifada min ash-shuruhi wa at-ta'liqat ta yadda zai yi sauki da mai neman ilimi a matakin farko kamar irin mu haka kenan mai neman ilimi a matakin farko to aban zai masa sauki al-ifadatu fa'idantuwa da littafin zai masa sauki min ash-shuruhi daga sharhuhi wa ta'liqati da kuma ta'liqai na wa'innan malama wala yastaghni anha talibul ilmi an-nabih wanda sharhuhi ne da ta'liqai wanda duk wani dalibi ilimi mai fadakakke baya wadatuwa da wa'innan sharhuhi idan har yana neman karin bayani akan littafin Ibdatul Ahkam to baya wadatuwa da wa'innan sharhuhin saboda abin da yake cikin su mai matakar muhimmanci to sai yace muka dauko abubuwan da zai sa littafin yayi sauki musu dauko bangano masu tsaurara musamman shi Usaimin da yake yana fadadawa wasu bangarori daban-daban na ilimi yana fadadawa sosai to bai dauko duk wa'innan abubuwa wanda zai sa dalibin ilimi ya tafi wani waje ba sai dauko iya abin da littafin zai maka saukin dauka ba zai girma da yawa ba kuma zai kasance cikin tsari kuma zai yi sauki yadda zaka fa'idantu da shi yace haza wannan kenan wa qad asmaituhu al-muntaqa min sharh umdatul ahkam yace kuma na kira shi da suna al-muntaqa muntaqa shine abin da aka tsintu kamar aje a zubi maka mai kike da dadi kamar dai a zubi maka buhun dankali to sai ka dan tsintu wanda suke masu kyan wanda ba tsutsa ba kaza ba kaza a jikin su shine tsintuwa kenan abinda aka tsintu shi kuma ko misalin bai muku dadi ba naga kowa na fikan nuna to kamar a zube buhun ne buhun gujiya kaje wani can mai san gujiya shi sai ka tsintu mai kyan daga ciki shine ma'ana al-muntaqa abinda aka tsintu mai sharhi umdatul ahkam daga sharhi umdatul ahkam da malamai suka yi daban-daban sai tsintu abubuwa masu fa'ida sai ya sa a cikin littafin hada yace wannan kenan wa qad jaa amaluna fil kitab ala nahwi tali yace aikin mu a cikin littafin ya zo kamar matakin da zamu gani gashi nan kamar yadda zamu gani gashi nan a rubuce tsarin da aka yi wa littafin awwalan gaban farko wada'na maddatul kitabil asli mun ajje maka wato asalin littafin na umdatul ahkam madar sa hadisan da suka zo a ciki sai a dauko hadisin sai a ajje maka gashi nan yadda ya zo a cikin umdatul ahkam ba tare da an sauya masa wani fasali ba ba tare da an canza masa yadda ya zo umdatul ahkam haka za a ajje maka shi da littafin na asali shine umdatul ahkam min kalami khairil anam alayhi salatu wassalam za a dauko hadisin ajje maka ثم وضعنا شروحات الأئمة سنن سيمك أجي شرحوهن لمامين مسلمين جا غروري بعد كل حديث أو أكثر ما ينقوني حديثي كوكما سمد حكا ما إيسام حديثي قد أبيو سنة مغانا أكام مغانا سنة مغانا أيا كما يكاوس تسي أكاوس دك سنة سي أبيو بايد شاهي حسب ما يبتديه الشر دقر قدن دي أبن شرحي يكي هكو تاوى daka sai an fara ajje maka asalin hadisin a ajje maka babi na kaza sannan karkashin babin an ajje maka asalin hadisin sannan a biyo baya da sharhi gaba na biyo wada'na itaran mustatilan bi launin mukhalifin li matanin umdatul ahkam yace mun ajje itar wani kadir itar shine kaman abinda za a yi zagaye wani abu da shi dan a yi masa ado ko a bambanta shi da wani misali in kai mutane ai suna yin hoto in ka ɗauki hoto sai ka kai a yi maka wani kado sai cikin madubi sai a kewaye shi da wani katako ko menene sai mutum ya zo ya rataya a cikin falonsa wanda wannan ba daidai ba ne amma mutane suna yi sai a yi mahoton ado sai a zagaye shi a sa shi cikin wani ne sunan shi da Hausa makarai haka wasu makarai da za su kare shi su kara masa kyau to shi ne ake cewa itar ya ce to man dora wannan itar din mustatilan mai tsawo bi launin mukhalifin da launi da ya bambanta da matanin umdatul ahkam da shi matanin umdatul ahkam sai kaga akwai bambanci tsakanin hadisin da kuma sharhin kowanne launinsa daban dan ka gane wannan shine matanin wannan kuma shine sharhin kaga wannan shi ma zai saukaka wa dalibi ilimi ba zai rikice ba wajen kasa gane sharhi da umdatul ahkam akwai sa ko wasu cikin daliban ilimi wasu dankali ne iya zo ma sai ya cakuɗe ya kasa gane ina matanin ina sharhi yake to sai aka bambanta su da launi ko da dankali ne dai kai kana gane wannan shine matanin wannan kuma shine sharhi na uku waqad qasamna maddatal kitab bi tariqatin amaliya yace kuma mun kasa asalin shi tsagwaran littafin ta wata hanya da muka yi aiki wato wata hanya wadda ta gudana a aikace to sahhilu ala talibi abinna ala talibi dirasatahu wadda za ta sauƙaƙa wa ɗalibin karantar littafin da fahimtarsa ma'ana wajen kawo sharhi to tsagwaran shi asalin littafin wanda sharhi ne na littafin da ya tashi kawo sharhin to sai ya yi wani aiki wanda zai sauƙaƙa wa ɗalibin ilimi karantarsa wa hiya ala nahwi tali aikin da ya yi shi ne kamar haka alif gaban farko za a kawo gharibul hadis gharibul hadis idan a cikin littafin akwai wasu baƙin kalmomi abin nan a cikin hadisin idan a cikin hadisin akwai baƙin kalmomi wanda ɗalibin ilimi za su ɗan ba shi wahala na fahimta to sai a yi sharhinsu idan aka gama kawo kalmomi masu wuyar ganewa aka yi sharhinsu ba sana'ata ya al-ma'anan ijmali dunƙulalliyar ma'ana ta hadisa mai hadisin yake so ya ba mu ya fahimtar da mu wace ma'ana yake so ya ba mu a dunƙule idan ka fahimci ma'anar hadisi a dunƙule sannan fawaidul hadis sai a kawo maka to wani fa'idodi za mu samu ƙarƙashin hadisi hadisi ya ba mu fa'ida kaza ya ba mu fa'ida kaza gurgudan abinda malamai suka faɗa a littattafansu na fa'idodi ya ɗauko ya sa mun gane wannan to wannan shine aikin da ake wa littafi wa qad asharna ila kulli sharhin yace haƙiƙa mun yi ishara zuwa ga kowane sharhi ثم الإفادة منه بكلمة تدل عليه سنن فائدان توا دغ شرحين دا وتا كلمة دا تكي نوني زوا غديشي idan sharhin da ya kawo na malami ne to sai ya sa wata ishara na wani malami ne da zaka gane wani malami ne ga alamun da ya sa ne yace fa wada'na sai muka dora kalimata tanbih duk in kaga an rubuta tanbih sannan an biyo baya da sharhi wannan lidalalati ala annahu min sharhi al-allama al-Uthaymeen fi kitabihi tanbihul afham in kaga tanbih to wannan nuni ne akan cewa wannan maganar mun dauko ta ne daga sharhin Uthaymeen a cikin littafin sa da yayi wa wannan littafin sharhi mai suna tanbihul afham wa kalimatu taysir in kaga an sa kalmar taysir a farkon sharhi wannan kuma lidalalati ala annahu min sharhi Sheikh al-Bassam fi kitabihi taysirul alam wannan dan yi maka nuni zuwa ga cewa yana daga sharhin Bassam a littafin sa Taysirul Allam wa kalimata ta'liq ash-shakir wal faqi sannan muna sa yana sa kalmar ta'liq ash-shakir wal faqi bi dalalati ala annahu min kalam al-imamain dan yi maka nuni zuwa ga cewa wannan yana daga maganar limaman nan guda biyu Ahmad Shakir wa Muhammad Hamid al-Faqi to haka zaka gani wannan alamomin da zaran ka gan su shi yake nuna maka maganar tawane ne gaba na biyar a zauna al-ahadisa ila masadiriha al-mukhraja fiha yace mun dingina hadisan zuwa ga tushen su da aka fiddo su daga wannan tusha hadisan sai a mayar da shi cewa muslim ne ya rawaito shi a wuri kaza a babi kaza shafi kaza kaza kowane littafi sai da aka mayar da shi masdarin sa tushen sa kowane hadisi sai da aka jingina shi zuwa ga masdarin sa wanda aka fiddo shi daga gare shi dan ka san tushen hadisin daga ina aka dauko shi na shida dakarna al-fawaida muktasara mun ambaci fa'idodin kowane hadisi a takaici min ghairi italati fi zikri ash-shahidi min al-hadis wal bab ba tare da tsawaitawa ba a wajen ambato ash-shahid daga hadisin ko babu kuma malamai in sun ambaci fa'ida sai su ce fa'idar mun samu ta daga gabar hadisin kaza ko kuma daga babi kaza ko gabar hadisi kaza to wannan yakan sa littafin ya dan yi fadi yace to mukan kawo fa'idar ne kawai ba tare da mun ba tare da mun tsawaita wajen ambaton shahid daga hadisin ba. Menene muhallu shahid da ya nuna mana cewa wannan fa'idar mun samu ta ne daga kaza, wannan fa'idar mun samu ta ne daga gaba kaza a cikin hadisin. To kokarin mayar da kai zuwa ga shahid zai sa littafin ya tsawo. To shi yasa sai da yi wannan ba, kai da kanka kana iya gano lalle wa'innan fa'idodin daga hadisin aka samu su, kuma kai da kanka ma kana iya ƙara wa kanka fahimta ka gano wannan fa'ida ina aka samu ta, wannan fa'ida daga wani gaba kaza, daga wace gaba aka samu ta. Ko ka koma kuma littattafan da ya ishara zuwa gare su sai ka ga inda fa'idar, wato daga inda fa'idan ta samu asali, in ka koma asalin littafin da ya ɗauko magana. Na bakwai, wa ba'ana fi nihayati ahadisil bab thalathata ashkalin zukrufiyya hakaza, yace mun dora a ƙarshen hadisin babin. Idan an zo ƙarshen hadisi na babi, to sai a dora wasu ashkal guda uku. Zukrufiyya wanda aka kawata su aka yi musu ado hakaza kamar haka, ga hoton su nan, ma'ana za a yi wani abubuwa masu ɗan ado har guda uku. Wani shi ke nuna maka an zo ƙarshen hadisin, an zo ƙarshen hadisan wannan babu, za a shiga na wani babi. Na takwas, wada'ana fil hashiyati ma'ani ba'dil mufradatil kalimatis saba, ba'dil mufradatil kalimatis saba. Wada'ana fil hashiya, a can hashiyar littafin can ƙasa, yace mun dora ma'ani ba'dil mufradatil kalimatis saba, ma'anar wani sashi na wato wani sashi na mufradat, ɗaiɗaikun kalmomi, mufradatul kalimat as-sa'ba, masu wahalar fahimta. Tunda a can inda ake rubuta gharibul hadis, ana rubuta bakin kalmomi masu tauri da suka zo a cikin hadisin ne, amma a hashiya bakin kalmomin da suka zo a cikin sharhin ne. Cikin sharhin ma za ka ga wata kalma tana iya wata maka tsaurin fahimta, to sai a yi maka ƙarin bayani a kanta a hashiya. Allati waradat fil ahadis, yace wanda suka zo a cikin hadisan. To wanda suka zo a cikin hadisan ne, to kaga garibul hadis ai an riga an kawo bakin kalmomi. To kuma in aka zo hashiya, kuma har yanzu kuma za a sake yin ta'liqi kenan akan wasu kalmomi masu wahalan fahimta wanda suka zo a cikin hadisin ko a cikin sharhi. Wannan shine aikin da ake yi wa littafi, shine aikin da ake yi wa littafi. Ina ce hadha wa narju min Allah subhanahu wa ta'ala, muna fata daga Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'ala amalana hadha khalisan li wajhihi al-karim, ya sanya wannan aikin da muka yi ya zamo sarkakakke domin fuskar sa mai daraja. Wa an yaghfira lana wa yarhamana, kuma gafarta mana ya ji kanmu. Wa an yaj'ala fihi naf'a lil muslimin, kuma sanya amfani ga wannan littafin, ya sanya wa wannan littafin amfani ga musulmi. Wa an yajziya kulla man sharaka wa aana ala ikhraj hadhihi al-madda at-tayyiba khayra, san Allah ya sakan kawo dukkan wanda ya bada gudunmuwa ko ya taimaka a wajen fito da wannan madda din mai kyau, saka masa da alkhairi. Wa an yaj'ala lahu nasiban min da'awati al-muslimin al-muntashi'in biha, wa kuma sanya masa wani kaso a cikin addu'o'in musulmi wanda suka amfana da wannan littafin, suka yi addu'a, duk wanda ya taimaka wajen yaɗa littafin, da wanda ya taimaka wajen fito da wannan littafin, ma'ana ɗalibai da suka taimaka masa da malamai, duk Allah ya sa suna da rabo a cikin addu'o'in musulmi. Wa kadhalika kullu man ashama fi nashri hadha al-kitab al-mubarak bayna ikhwanihi, haka duk wanda ya taimaka wajen yaɗa wannan littafin mai albarka tsakankanin ƴan uwansa, shi ma dai Allah ya sa masa rabo a cikin addu'o'in musulmi. Innahu khairu mas'ulin, domin lalle Allah shi ne mafi alkhairin abin tambaya. Ya ce wa katabahu, wanda ya rubuta wannan, Ashraf bin Kamal, afa Allahu anhu, Allah ya fi masa. To wannan haka ake wa littafin aiki, kaga littafin an yi masa aiki mai kyau. Wannan shi ya sa ma na zaɓe shi wajen mu yi da shi, za mu samu abubuwa da yawa wanda ba za mu samu ba a cikin waɗansu littattafai. Ya ce tarjamatu sahibi umdatil ahkam, tarjamar wanda ya wallafa asalin littafin Umdatul Ahkam, ya zuna Abdul Ghani Al-Maqdisi, wanda ya rasu a shekara ta 1541 ya rasu a shekara ta 60 bayan hijira, abin nan ta 600. A haife shi shekara ta 541, ya rasu a shekara ta 600 bayan hijira. Tarjaman wannan mawallafin littafin yace ismuhu wa nasbuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu, sunansa da nasabarsa da alkunyarsa. Yace huwa Abdul Ghani, sunansa Abdul Ghani bin Abdul Wahidi, da Abdul Wahidi bin Ali ibn Ali dan Ali bin Sarur ko Surur dan Surur al-Hafiz, take ne na mahaddata hadisi, masana hadisi, wanda a cikin ilimin hadisi in sun kai wani mataki ko wani mataki da malami zai kai a riga kiransa al-Hafiz, irin su Ibn Kathir ana ce masa al-Hafiz Ibn Kathir, irin su Ibn Hajar shi ma ana ce masa al-Hafiz Ibn Hajar. To wani mataki ne da mutum zai kai a ilimin hadisi har a riga kiransa al-Hafiz. A farkon karatunmu na wani littafi ne muka yi karatu na hadisi, na yi bayani akan dalili da malamai suka faɗa wanda yasa ake cewa malami al-Hafiz. Na mance wani littafi ne, dalilan da yasa wasu suka ce wanda ya haddace dukkanin hadisi, amma aka ce abu ne da ba zai yi ba, sai dai a ce wanda ya haddace galibin hadisi, ya haddace su galibi, da wuya ka kira hadisi bai san shi ba, akwai wahala. To shi ake cewa al-Hafiz. To shi ma wannan yana cikin irin wa'annan al-Huffaz. Al-Kunyarsa Abu Muhammad al-Maqdisi, Abu Muhammad al-Maqdisi. Wuladatuhu, haihuwarsa, wulida bi jama'il, wasu na cewa jama'il, an haife shi a jama'il ko jama'il, wacce qad tushaddadu al-mim, ana yi wa mimun ɗin shadda a ce jama'il, wa hiya qaryatun bil Qudus, wata wani gari ne a can yankin Qudus wanda muka sani. Al-Qamusul Muhit, ka duba Al-Qamusul Muhit akan madda ta jam'ala, za ka ga wannan sunan gari ne a can yankin Qudus. Wa kanat wuladatuhu fi rabi'il akhir, sanat 41 wa 500, haihuwarsa ya kasance a cikin rabi'il akhir, wata mai kamawa kenan, a shekara ta 41 541 bayan hijira. Wa huwa ahsanu wa huwa asannu min ibn khalatihi al-imam muwaffaqiddin, wanda ya dan girme dan khalarsa, wanda uwayensu wa da kani mata, shine al-imam muwaffaqiddin wanda mun sauke littafin sa anan mai suna menene littafin nan a aqida muka sauke shi abin nan wanda daga shine muka sa, daga shine muka sa Aqidatul Wasitiyya. Yanzu littafin nan wai na mance sunan shi, abin mamaki, Lum'atul I'tiqad, inda ya bani mamaki mai littafin Lum'atul I'tiqad. To uwayensu wa da kani mai mata, da mahaifiyar Abdul Ghani da mahaifiyar Ibn Qudama, uwa ɗaya uba ɗaya suke, mahaifansu mata. To shi yasa yace anan ya girmi dan ƴar uwar mahaifiyarsa, dan halarsa kenan, mai suna Muwaffaqiddin Abdullahi bin Ahmad bin Qudama al-Maqdisi. Ci ya girme shi bi arba'ati ashhur, da watanni hudu kawai. Shi Abdul Ghani yana gabansa da wata hudu kenan tare suka tashi, hatta gurgurmayar neman ilimi a matakin farko tare suka yi. Sai dai shi wancan ya mara bangaren fiqh, shi al-Maqdisi abin nan Ibn Qudama shi ya fi ƙarfi ɓangaren fiqh, shi kuma wannan ya fi ƙarfi ɓangaren hadisi. Nash'atuhu wa mashayikhuhu, tasawarsa da kuma malamansa. Yace qadima al-Hafiz Abdul Ghani ma ahlihi min bayt al-Maqdis ila masjid Abi Salih awwalan. Yace a karan farko ya taho ya baro bayt al-Maqdis, ya baro bayt al-Maqdis da iyalansa, ya taho zuwa masallaci na Abi Salih awwalan a karan farko. Summa intaqalu min as-safh, sannan sai suka cirato daga nan inda ake cewa as-safh. Fa arafat al-mahillat bihim, to sai wannan mutanen wannan garin suka san da zaman su, ma'ana suka san cewa ai sun taso sun dawo nan da zama. فقيل لها الصالحية to sai ake cewa wannan gurin as-salihiyya ake cewa garin as-salihiyya daga ne ya samu sunan as-salihiyya saboda sun dawo nan sun zauna kuma masallaci ne na Abu Salih kuma ga wasu salihan mutane sun zo gurin sun zauna sai aka dawo ake kiran su gurin da sunan as-salihiyya qara al-hafiz Abdul Ghani al-Qur'an wa sami al-hadith daka ya karanta qur'ani kuma ya saurari hadisi yana da ilimin hadisi wartahala huwa wal muwaffaq wal muwaffaq ila baghdad sanat 60 wa 500 to sai suka yi cirata suka yi hijira amma duk wani malami hamshaki zaka ga cikin gugurmayar neman ilimin sa sai ka samu yayya wace ya wace musamman malaman da to sai ya bar nan da shi da ibn qudama suka tafi baghdad a shekara ta sanad 60 wa 500 a shekara ta 560 fa anzalahuma ash-sheikh Abdul Qadir al-Jilani indahu fi al-madrasa da suka je Baghdad sai Abdul Qadir al-Jilani shugaban yan Qadiriyya kenan imamin yan dariqar Qadiriyya to sai ya zaunar da su a makarantar sa anan Baghdad wa kana la yatruku ahadan yanzilu indahu wanda ya kasance baya barin kowa mai sauka gurin sa saboda taka tsantsan sai wanda aka sani aka tantance aka yi wa tazkiya kaza 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 ba kowa yake bari ya sauka gurin sa amma walakinahu tawassama fihi ma an-najaba wal khair was salah amma da suka zo sai ga alamun girma da alkhairi da nagarta tare da su ba wanda ya tsarkake masa su ya sanar da shi cewa ai ga matsayin su kaza kaza amma kawai kallon su yayi saboda firasa irin ta manyan malamai sai ya gano wa'annan ba mutanen banza bane kuma daliban ilimi ne da gaske ilimi suka zo nema fa akramahuma wa asma'ahuma to sai ya karrama su sannan ya jiyar da su abinda yake da shi na ilimi su mutuwfiya ba'da maqdamihima bi 50 layla sannan sai ya rasu bayan zuwan su da kwana 50 kwana 50 kawai suka yi tare da shi sai Allah ya mishi rasuwa wa kana mailu Abdul Ghani ila al hadith wa asma'ir rijal sai zama shi Abdul Ghani ya karkata zuwa ga ilimin hadisi da kuma sunayen mazajen hadisi wa mailu al muwaffaq ila al fiqh shi kuma al muwaffaq ibn qudama shi kuma sai ya fi karkata bangaren fiqh shi ne yake da littafin al mughni qahatan littafin nan na fiqh wa ishtaghala ala al shaykh abi al fath bin al munah daga sai suka shagaltu akan al-Sheikh Abu al-Fath bin al-Munna bayan rasuwar Abdul Qadir al-Jilani rihlatuhu ya wuce ya wucen sa sabaqa an zakarna annahu irtahala ila Baghdad mun fada a baya cewa ya tashi daga nan inda ya zauna ya koma Baghdad summa ada ba'da zalika ila Dimashq sannan ya sake dawowa Dimashq da wannan salihiyya din da mantana nan Dimashq ne ya sake dawowa Dimashq bayan ya je Baghdad وبعدها دخل عبد الغني الى مصر واسكندريه bayan wannan kuma ya shiga misra ya shiga iskandariya duk ayan a cikin misra ne summa ada ila dimashq sannan dai ya sake dawowa dimashq summa irtahala ila aljazira wa baghdad sannan ya sake yin bulaguro zuwa jazira yankin larabawa da kuma baghdad summa irtahala ila asbahan sannan ya tafi can gabascin duniya yankin asbahan وسمع بها الكثير يجيو ابوبا ديوا daga can na ilimi summa adam min hasan ya dawo daga asbahan walamma dakhala fi tariqihi ila al-musil lokacin da ya iso musil yana kan hanyar sa zuwa dimashq sami'a kitab al-uqayli fi al-jarh wa at-ta'dil to sai ji littafin al-uqayli ya zauna ya karantar da shi a nan musil littafin al-uqayli da ya rubuta a fannin al-jarh wa at-ta'dil sai karantar da shi a nan musi wajen karantar da shi ne ma ya samu matsala har aka kore shi daga musil din kamar da malam zai bayani a gaba summa warada dimashq sannan ya sake dawowa dimashq summa irtahala ila ba'labak sannan ya cirata zuwa ba'labakka summa ila ba'labakka tana cikin lubnan yanzu tana cikin yankin lubnan summa ila diyar al-misriyya sannan ya sake komawa garuruwan misra wanda a can Allah ya masa rasuwa wannan da shi ne ya wuce a wacan sa mihnatuhu jarabobi da ya fuskanta a cikin waɗannan yawace yawace ba inda bai je ba ba inda yaje face sai da ya fuskanci jarabawa in banda bagdaza amma duk inda yaje sai da ya samu jarabawa yace lamma rahala ila asbahan lokacin da ya bulaguro ya tafi asbahan waqafa ala musannafi al-hafiz abi nu'aym fi asma'i sahaba sai ya ci karo da littafin al-hafiz abi nu'aym wanda ya rubuta a cikin asma'u sahaba cikin sunayen sahabbai fa akhadha fi munaqashatihi fi amakina min al-kitab fi 190 mawdi'a sai ya kama munaqasha da abu nu'aym a cikin wasu gurere na kurakurai da ya rubuta a cikin littafinsa sai da ya naƙasha shi akan guri 190 ko 190 mawdi'a guri 190 babban malami Hamshaki ana ji da shi a gari wani baƙon malami ya zo ya ci gyaransa ya naƙasha shi akan guri 190 mun gane wannan ka san ko akwai matsala fa ghadiba banu al-Khaznaji faghadiba banu al-Khaznaji min dhalik banu al-Khaznaji sai suka yi hushi game da wannan na san ko suna ne na kabilun da suke gurin sai suka yi hushi game da wannan wa ta'assabu alai suka yi ta'assubanci akan malaminsu dan me za a ci gyaran malaminsu to san ba suka yi yunkurin kashe shi da izinin sarkin gurin cewa a kamo shi a yi masa hukunci wa akhrajuhu minha muhtafiyan fi izar amma dalibansa da ya karantar su suka rufe shi cikin wani zani suka yi dubara suka fiddo shi daga garin ya samu ya baro garin daliban Abu Nu'aym ko kuma masu ta'assubanci da wannan malami Abu Nu'aym sun ce sai sun kashe shi akan kuma abin da ya faɗa ba wai ba gaskiya ba ne gaskiya ne ta'assubanci dai irin wannan da aka saba da ba san cewa ta'assubancin nan ba yau aka fara ba an daɗe ana yi to walamma dakala fi tariqihi ila al-Mosul to lokacin da yake kan hanya ya fito daga Asfahan zai tafi Dimashq sai ya bi ta Mosul nan sabi'a ala kitab al-Uqayli fi al-Jarh wa al-Ta'dil anan ya saurari littafin Uqayli fi al-Jarh wa al-Ta'dil kama marra kamar da ya gabata kuma sai ya zauna zai karantar da littafin shi kuma littafin an wallafa shi ne akan yabo da fallasa al-jarh wa at-ta'dil fa sara alayhi al-hanafiyya bi sababi abi hanifa sai hanafiyawa ɗan mazhabin abu hanifa su ma suka harzuka a kansa saboda ya taba abu hanifa tunda a cikin littafin mawallafin littafin al-uqayli yayi tarjamar Abu Hanifa kuma ya tuhume shi da raunin harda a cikin littafin ya tuhume shi cewa yana da raunin harda Abu Hanifa ba ya da harda yana da rauni ta fuskar harda al-Uqayli ya rubuta a littafin kai kuma Ibn Qudama ka biyo ta gurin ka karanta kai bayani ka wuce shi kuma garin ƴan mazhabin Abu Hanifa garin mabiya mazhabin Abu Hanifa su ma suka ce sai sun kashe shi aka kama shi ma dai fakhara jaminha aidan khaifan yataraqab ya fito daga Mosul shi ma a cikin tsoro yana lura har ya samu ya sulale ya gudo daga Mosul da taimakon abokinsa al-Wa'iz bin al-Barnas al-Wa'iz bin al-Barnas abokinsa ne to shi ya yi dubara ya shirya wata dubara daga dazzare har ya samu da ya fiddo shi daga Mosul su ma dai da sun kashe shi saboda Abu Hanifa ba wai shi ya karzo man ba ba shi ya rubuta ba karantawa kawai yayi falamma warada Dimashq kana yaqra'u alhadith ba'da salati aljum'ah to lokacin da ya iso Dimashq sai ya zo yana karantar da hadisi bayan sallar Juma'a birwaqil hanabila a gurin da ake kira birwaqil hanabila a babban masallaci mai jami'i Dimashq babban masallacin Dimashq akwai gurere daban-daban kamar yanzu babban masallacin nan da yake akwai ta'assubancin mazhaba da to kowa da lungun su nan bangaren ɗan Hanafiya ne nan bangaren ɗan Malikiya ne can bangaren ɗan Shafi'iyya ne kowa da ɗan gurbin su da malamin su ku kuna nan da malamin ku ba Maliki in kai ba Maliki ne nan zaka zo ka zauna in kai ba Hanafi ne to ga wurin ku in kai ba Hanbali ne to ga wurin ku in kai ba Shafi'i ne ga wurin ku an karkasa masallacin kowa da gurin sa shi da yazo da yake ba Hanbali ne to sai ya shiga ruwaqil Hanabila babban malami ne aka bashi dama yana karantar da hadisi a babban masallacin Dimashqa to kaga kowa yana dan yana tura dan leken asirin sa sai ka jiyo mana can me ake yi eh wace waina ake toyawa ne dan ji sai ka dan jiyo mana wa hasala lahu alqabul inda an-nas to sai ya samu karbuwa a wajen mutane a nan Dimashqa ai dan fara jaye daliban sauran mutanen fa hasadahu ad-dimashqa wa ad-dimashqa sai mutanen Dimashqa suka yi masa hasada malamai sai suka fara hasada mutumin nan fa in muka bar shi to za a daina jin mu za a daina ganin mu kuma zai kwashe mana dalibai kaza 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 to ya za mu yi da shi ba mu da hujja da za mu kama shi to wata rana sai ya ambaci aqidarsa Allah yana sama wa zakara yawman aqidatahu ala al-kursi wata rana sai ya ambaci aqidansa game da kursiyin Ubangiji dama akwai ɗan leƙen asiri a zaune a wurin dama suna ji sai suka je suka gaya wa malamansu ai ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi kuma kursiyi kaza 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 ya faɗi aqidar ahlus sunna game da kursiyi fa sara alaihi alqadi Muhyiddin bin Zaki alqadi Muhyiddin bin Zaki shi ma ya harzuka akan sa wal khatib Diyauddin ad-Dalawi abin nan haka ne dai abin ad-Dawla'i ne nake ji al-khatib Diyauddin ad-Dawla'i suka harzuka akan sa wa aqra lahu majlisan fil qal'ati yawm al-ithnayn sai suka kulla masa wani majlisi da za a tattauna da shi irin wanda ake walawal turayim amma shi ana a qal'a a gidan kurkuku za a yi tattaunawa kaje wani abu a gidan kurkuku anan za a yi tattauna ana gamawa da man ko yana da gaskiya ko baya da gaskiya يوم الاثنين أرانا الاثنين الرابع عشر الرابع والعشرين رانا عشرين ده من ذي القعدة أو ذي القعدة سنة خمسين وستين وتسعين أبنا سنة خمس وتسعين ما أقول كسكوي هو ستين يدي ناسا سنة خمس وستين وتقيلة بنجبا بيض ما بيض وايض وتسعين وتسعين وانا كافرنا يا رسول الله دقيوة انا ما قلنا وانا يا رسول الله شكرا تستن باين هجرة دي دي شكرا تستن دي دي تميكا وتسعين انا ور كنا خمس وستين دي دي يا كمات سنة خم وبيضا ما خمس وستين تنو كاهن يا رسول إيه سنة سيلي زمو ستين وخمسين كودي وان ابو ايرو مانا اكوي دي كسكري دا اكا سامو انا بل لورد كسكرا مانا ناكو مانا بيبا وتكلموا معه في المسألة العلو سكي مغانا دشي أولا اللوكو شنغ من مسألة الله ينا سما شنغ مسألة العلو ومسألة النزول دا مسألة الله ينا سوكوا أصل سندري نكرشي ومسألة الحروف دا مسألة حروفة والصوت دا صوتي كاسان أشائر سنة دا سابان فإنتا دا أهل السنة أكان الله ينا مغانا ندا صوتي كو كذا كو كذا كو با mun sha magana akan wannan suka tattauna da shi akan wannan matsalolin guda uku mas'ala ta uluwi da nuzul da kuma al-harf wa sawt wa tal al-kalam magana ta yi tsawo akan wannan kuma ya kure su da hujjoji da ya kure su suka yi tsaye to sai aka yi dubara ka san akwai dubara ga wannan sai shi shugaban gidan kasan yace hatta qala lahu as-sarim hatta as-sayyid as-sarim mai suna bazghash da jin bazghash kasan ai ai tsiya to sai ya tambaye shi wanda walin qala shine mai kula da wannan gidan kurkuku sai ya tambaye shi wai kullu haula ala dalalatin wa anta ala alkhair yanzu duk wa'annan manyan malaman akan bata suke kai ne akan alkhair ai wannan tambayar ita ce tambayar tambaya ya koyi su sun kasa magana manyan malamai an kasa magana yanzu sai dan gidan kurkukun ne shine ya magana yace yanzu duk wa'annan da cizawan kana nufin duk akan bata suke kai ne akan gaskiya qala na'am ibnu qudama yace kwarai kuwa kwarai kuwa fa ghadiba barghash abin nan bazghash ba barghash bane ba bazghash ne fa ghadiba bazghash sai bazghash ya fusata min zalika daga wannan magana ta abdul ghani wa amarahu bil khuruj min al balad yace to yanzu dai ba za mu kulle ka ba amma ka bar gari in an kulle shi ai za a yi ta zuwa nan kuma ana kawo ziyara yace ya bar garin kawai fartahala ba'da salasin ila ba'la bakka bayan kwana uku sai ya tafi ba'la bakka da yake yankin lubnan mutanen ba'la bakka ma suka yi hushi suka so su zo nan dimashka su daukar masa fansa ga wanda suka cutar da shi da an dan daddake shi ma da sauransu suka ce sai sun daukar masa fansa ba su yadda ba tunda aka cutar da shi shine ya hana yace bai san fitina ta kunnu tsakanin musulmi shi aka cutar kuma ya barwa Allah to daga nan summa ila diyar misriya sanai ya koma garuruwan misra ya koma misra fa awahu tahanu sai unguwar ɗan niƙa su suka ba shi wurin zama sai unguwar ɗan niƙa wanda su aikinsu shine niƙa fa kana yaqra'u alhadith biha to sai zama yana zaunar da su yana karantar da su hadisi fa sara alayhi fuqaha'u bi misra aidan shi ma fuqaha'u na misra su ma suka harzuka a kansa suka ce ba su yadda ba wanda kuma mutanen dimashqan ne suka yi masa shune su ne suka yi shune tun da lokacin misra tana karkashin dimashqan ne suka yi mishi shune suka yi masa shune wannan dimashqan ce take karkashin misra lokacin mulkin ayyubiya ne mutanen ayyubiya masarautar abin nan an ayyubi salahuddin ayyubi lokacin daulan wannan mulkin nashi ne sai suka aika masa sako cewa wannan mutumin koro shi muka yi kaji su ma dai suka je suka kai wa sarkin garin wa katabu ila alwaziri safiuddin bin shukr suka rubuta wasiqa zuwa ga wazirin garin fa aqarra bi nafihi ila almaghrib sai ya tabbatar da cewa zamu kore shi ya koma Morocco ba zai zauna mana anan ba zamu kore shi ya koma Morocco fa mata qabla wusul alkitab to kafin littafin ya iso hannunsa sai Allah ya masa rasuwa littafin korarsa kafin ya iso gare shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa dan sa Musa yake cewa yayi rashin lafiya takaitacce kwana 16 ne yayi rashin lafiya mai tsanani har ya kasa tashi ya kasa magana bai iya magana bai iya tashi bai iya kaza cikin kwana 16 Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kansa da rahama sana'un nasi alaihi wa bayani kisalihi alhamida yaban da malamai suke masa da kuma bayanin halayensa masu kyau abin yabo قال ابن كثير ابن كثير يقول وكان رقيق القلب سريع الدمعة يا كسن شيء رقيق القلب مي تفسس يرزوتيا مي صورا هواي أنا نا هواي يا زبو مصر وقال عنه وعن الحافظ أبي الحجاج المزي ابن كثير يفعل آقا مدى الشيء لكما قمد أبي الحجاج المزي إيش لقد كان نادرين في زمانهما سنك سنشي واتو wanda ba a samun irinsu su ɗan kaɗan ne a zamaninsu su biyu samun irinsu ya yi kaɗan ƙwarai a zamaninsu ya ce farrijalu firrijali amma a ɓangaren ilmin rijal ya ce daga kana na duraini fi zamanin hima firrijali hifzan wa itqanan wa sama'an wa isma'an wa sardan lil mutuni wa sama'in rijal yace ba su da yawa a zamanin su biyun da shi da Al-Hafiz ibn Al-Hajjaj Al-Mizzi wajen sanin rijalul hadis ta bangaren har da cewa da kiyayewa da sauraro da jiyarwa wa sabdan lil mutun da kuma kokarin koro matanin hadisi dandanan wa asma'ir rijal da sunayen mazajin hadisi ɗan kaɗan ne ba su da yawa wa qala al basth malam basth shi ma ya faɗa malam basth shi ne ina jin al basth ibn al jawzi abin nan al basth ko as-sabt ne wa qala as-sabt shi ne ibn al jawzi din jikan ibn al jawzi ne sai aka ce masa sabt ibn al jawzi ya shahara da wannan amma asalin sunansa yusuf bin azgali yusuf bin azgali الكون أبنى لك بيسا شمس الدين الكون يسأب المظفر التركي ثم البغدادي أما يا في شهر عند وانا سونا سبت ابن الجوزي ومن جيكا ابن الجوزي وانا مكسين ما لم الحديث يا رسول الشكرة تدري شيدة ده همسن ده هدو يعني شكرة همسن ده هدو باين رسول الشي عبد الغني شما الله يمسى رسول شما يكي فتاينا يبان عبد الغني يتو وكان وراء زاهدا عابدا ya kasance mutum ne mai tsantseni mai zuhudu mai yawan ibada musalli kullu yawmin salasani a raka'ati ka wurdin imam ahmad a kowane dare yana yin raka'a 300 kamar wurdin imam ahmad bin hanbal shi ma raka'a 300 yake a kowane dare to shi ma haka yake raka'a 300 a kowane dare wa yaqumul layl yana kuma yana qiyamul layl wa yasumu amata sana sannan kuma yana yin azumi shekara gaba daya wa kana kariman jawadin kuma ya kasance mutum ne mai yawan kyauta karimi ne mai yawan kyauta la yadkhilu shay'an baya ajji wani abu saboda gobe ko ya taskace saboda nan gaba duk abin da ya samu yayi bukatar sa rabewa yake wa yatasaddaqu ala al-aramil wal aitam yana yin sadaka ga mata da aka mutu aka bar su da yara da marayi haisu la yarahu ahad a inda ba wanda yake ganin sa a ɓoye yake wa kana yuwaqqi'u thawbahu kuma ya kasance yana dinki tufafinsa irin rigarsa ta yage zai dinki wannan ma ta yage zai sa allura da zare ya dinki wa yusiru bi samanin jadid kudin da zai sai sabuwar riga sai ya rabar ya fifita buƙatar waninsa akan tashi buƙatar kaga kana buƙatar kayan sawa sai ya baka ka saya shi sai ya dinki nashi ya sa wa kana qad da'afa basaruhu min kasratil mutala'a wal buka karshe karshe idanunsa sun yi rauni ya rage gani saboda yawan karance karance da yawan kuka wa kana ahdu zamanihi fi ilmi al hadis wal hifz kuma ya kasance dayan zamanin sa wajen ilimin hadisi da harda tasanifuhu wallafa lahu tasanif mashhura yana da wallafa da wallafa wanda suka shahara min zalika daga ciki akwai al kamal fi asma'ir rijal ita waqad hadhabahu al-hafiz abu al-hajjaj al-mizzi ya tahzib dinsa wa lahu al-ahkam al-kubra was-sughra yana da al-ahkam al-kubra was-sughra wa ghayr zalika da wannan wafatuhu rasuwar sa yace lamma kataba al-wazir safiyuddin bin shukr bil-iqrar lamma abinna bil-iqrar bi nafi al-hafiz abd al-ghani min misr ila al-maghrib lokacin da al-wazir safiyuddin ya rubuta wasiqa ya tabbatar da korar al-hafiz bin abdul ghani daga misra ya koma maroko mata al-hafiz qabla wusul al-kitab al-hafiz sai ya rasu kafin sakon sarkin ya iske shi wa kana wafatuhu yawm al-ithnain rasuwar sa ya kasance ranar litinin as-salis wal 20 min rabi'in al-awwal sanat 600 wato a ranar 23 a cikin watan rabi'ul awwal 23 ga rabi'ul awwal a shekara ta 600 daidai bayan hijira walahu 59 sana ya rasu yana da shekara 59 wa dufina bil qurafa aka binne shi a garin makabartar da ake kira qurafa inda sheikh abi amr bin marzuq rahimahumullah a kusa da malamin nan da aka sani da abu amr bin marzuq abu amr bin marzuq shi ma wani malami ne sananne to sai aka binne shi kusa da shi rahimahum Allah Allah ya ji kansu da rahama su su biyu yasa lamba yace hadhihi tarjuma wannan tarjuma da muka yi ta Abdul Ghani rattabnaha min kalam al-Hafiz Isma'il bin Kasir fi al-bidaya wa an-nihaya yace mun rattaba shi ne mun cicciro mun rattaba daga maganar al-Hafiz Isma'il bin Kasir في البداية والنهاية. دقلت تعرفين سأل البداية والنهاية. عند الحديث أمن توفي سنة 600 عندي ذو بياني أكون وانا سكر سوء شكرة تقري شدا. جزء إنا تقوص شافينا دريب يد تمانون تقوص سوء شافينا دريب يد تمانون ترى. أنا يي بياني يي ترجمر عبد الغني الحافظ عبد الغني. إن كان أصنك قوما كدوبة وكدوبة طبعة عن مكتبة المصرية. na sayidan ko na san al-maktabatu al-asriya al-maktabatu al-asriya sayidan bi Beirut bugun da aka yi a shekara ta 1422 bayan hijira wanda ya daidai da 2002 miladiya to daga nan ya ciro wannan tarjuma ta Abdul Ghani sai muka wadatu da ita ba tare da mun zo da wani ƙarin bayani akan sa ba a takaice dai wannan shine takaitaccen tarihin wanda ya wallafa littafin Ummatul Ahkam mai suna Al-Sheikh Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala idan muka zo darasi ne zuwa insha Allah za mu shiga cikin karatun littafin kafin nan za mu dan yi takaitaccen bayani akan muhimmancin karatun littafin Ummatul Ahkam fa'idodi na karatun littafin Ummatul Ahkam sai mu karanta takaitacciyar muqaddimar wanda ya wallafa littafin Ummatul Ahkam takaitacciyar muqaddima ce ga tana a shafi daya malamin ya kawo ta sannan insha Allah sai mu shiga kitab na farko kitab at-tahara wanda yazo a cikin littafin yanzu dai anan za mu tsaya da fatan abin ku faɗa zama daidai Allah ya ba mu dada kurakurai Allah ya yafi mana subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.